Katuna yanda kaza mukutenka, kajau ya kaza mukutenka, tuje kakashe suta haya meja.
Masu sauraron mu barkamu da sake saduwa a filin da rashin tayi. Salo Graba ne tare da sanar abokan aiki ke muku maraba. To har yanzu muna kan sana'ar rini, ɗaya daga cikin sana'o'in ƙasar Hausa da suka dade ana yi tun kafin zuwan Turawa. Ga wakilin muryar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ci gaba da firar da yayi da Malam Haruna Baffa. Mahmud Gareka.
To yanzu ku kun taso a wannan yanayi na gargajiya na rini. Wai wannan da zamanin da yazo kun rungume shi ko kuma a'a dai ya abin yake?
Eh, mun rungume shi sosai da sosai dan gaskiya muna da matasa da yawa da suke wannan aiki na zamani. Kuma akwai wanda zan hada kai da shi wanda su aike su ma kenan na zamanin. kai da ka'in da na'i aike su kenan na wannan zamanin.
Kai ba kayan na zamanin ne?
Ni ne ma mai sai da wannan chemical din na zamani. To amma da yake ka san kowane bangare akwai wanda yake rike da wannan department din. Saboda bangare ne da mu. Na farko kaga akwai murna kofa, akwai bangaren rini, akwai bangaren bugu, akwai inda mata suke yin wannan design din a cikin gida dauri kenan dan bara soso. Sannan akwai ko bangaren rinin zamani.
Yanzu idan nace akwai ina so in koyi wannan rini da kai mana bayani a baya din nan, yaya zan yi na koya?
To na farko idan kana son ka koyi rini sai ka zo na kusa da mai rini, kai kofa abin da yake yi. Bayan ka kofa abin da yake yi, ka dauka kwalwarka, sannan sai a fara baka hula ta saki haka, ko hula irin wannan ta kanka, sai a fara cewa ka gwada da ita. Idan ka baka cike ta koma cikin wannan tukunyar babba, to an san cewa zaka iya rina yadi biyu. Daga yadi biyu za fara ya baka yadi biyar, sai yadi goma, dan shine karshen yadin da ake rina a cikin wannan rabi, yadi goma. To daga nan gurin ka iya rina yadi goma, to ka zama tocewar murini, ka zama murini cikakke.
Kamar to kuma tsawon wato wannan lokaci zan iya dauka kafin na iya wannan abubuwan da ka lissafa?
To na farko ana son nutsuwa, na biyu ana son ka making attention, ya zanto cewa kwakwalwarka da tunaninka ya talaka ne in ka shigo gurin akan wannan sana'a da ka koya. Na ɗaya kenan. Na biyu ka saurare. Na uku kuma ya zanto cewa ka fara zama ana gwada maka yadda ake rina. In a gwada maka wayannan, to insha Allah ba za ka dau sati bakwai ba za ka fara rina hula. Daga nan kuma daga rina hula ko sai a fara baka kamar yadda na faɗa ma yadi biyu zuwa kan abin da ya danganci yadi goma.
Baba ya gaya mana a basan su shekarun su ba a nemar komai, misali a ce ga wani sharadi na uban yaro ko kuma matashi da yake son koya ga abin da zai biya ko ga abin da zai bayar. Ku a wannan shekarun naku da kuke ya tsari yake?
Eh, to abin da shi baba ya faɗa ma tsawon shekarun bayan ka duba babu matasan sosai. Sannan kuma duk waɗanda su akan sana'an nan ƴaƴan gado ne. Ba yan taka haye ba kamar yadda shi yayi ma bayani. To a yanzu ana samun wasu su tsallako su tsara su su koyi wannan sana'a. Idan suka zo suka ce tsara su koyi wannan sana'a, kai a matsayin ka nuna zaka spending in time ɗinka ka koya musu wannan sana'a, zaka nemi cewar to ya za a yi su riga su ba da wani abu wanda zai dan dauke maka dawainiyar ka ta wannan yanayin da zaka koya masa wannan sana'a. Wani idan ya zo zai ce sati biyu ke son ya koya, zaka bashi lokaci, zaka iya mas costin din abin da zai biya ka a wannan sati biyu. Wani kuma zaka ce to tunda sana'a kake son ka koya, na ga yawan banza kake a cikin unguwa, to zo ka koya, ba damuwa, wannan is free. Ana yi
wai kamar shekara nawa kai yanzu da muke magana da kai kana wannan aiki?
To ni tun daga lokacin da na gama primary school na shiga junior secondary school na fara wannan sana'a.
Shekara nawa kenan?
Yau shekara 18 kenan.
To yanzu kai ka bayananka sun nuna kamar ka kware sosai da sha'anin rinin nan na gargajiya, amma a lokaci guda kuma ana cewa yana samun koma baya saboda dalilai daban-daban. Wasu na cewa shigowar na zamani, wasu na cewa ku 'yan zamanin ne ba kwa rungumarsa, wasu na cewa gwamnati ce ta ki ta shigo ta ba da yanayin da ta inganta tsari yadda mutane za su runguma. Wai menene yasa ake samun koma bayan a rinna nan na gargajiya musamman a nan kofar Bata?
To alhamdulillah wannan tambaya ta ka ta zo daidai da faduwa ce ta zo daidai da zama. Abin da yake janyo durƙushewar sana'ar rini ta gargajiya a murnar kofar mata ba wani abu bane illa abu guda uku. Na farko ita kanta sana'ar tana buƙatar tsaro ita kanta sana'ar na ɗaya kenan. Menene tsaro? Ya zanto cewar duk abin da yake na gargajiya da tarihi ya zanto cewar ita kanta da kan hukuma zuwa kan manyan mutane waɗanda muke da su wanda suka gaji irin waɗannan sana'o'in su rike su da muhimmanci. Na farko kaga kamar masarauta, mu muke samawa da masarauta kayayyakin da suke amfani da su bangaren gudanar da harkar mulki. To amma yanzu masarauta ta kuma amfani da kayan cana ta watsar da na gargajiya, kuma wannan abun bakin ciki ne, abin Allah wa dare dan ba ma jin daɗi mu ga kamar sarki ko wani hakimi ko dagaci a ce baya yi saka irin rigar da muke yi a murnar kofar mata, wanda kuma duk wanda yake neman tarihin sarauta idan ya shigo Kano in an yi je gidan sarki sai an dawo mana da shi na, saboda mu muke hada tarihin Kano ga baki ɗansa. To amma masarauta yanzu ta riga ta watsar da rini da amfani da kayayyaki masu tarihi irin wanda muke samarwa ana murnar kofar mata, wannan ma ya janyo durƙushewar kasuwancin mu. Abu na biyu kuma abin da ya janyo durƙushewar kasuwancin mu shine bakin da muke karɓa daga wasu ƙasashe da suke shigowa yanzu saboda matsalolin rashin tsaro sun daina zuwa, kuma hanyar da zaka bo maka kai ka kai musu kaya gwamnati ta tsaurara yanda zaka fitar da wannan kayayyakin. Na farko kamar irin marasa ƙarfi wannan sana'a wadda aka gada iyaye da kakanni wadda ma ita ta fara kawo baki zuwa ƙasar nan gabaki ɗayanta, to ya kamata a ce gwamnati ta bada wani special tallafi a kanta. Menene tallafi? Na farko ya zanto cewar duk yayin da marini yayi wannan rinin, idan yana da jari misali kamar na naira 500,000 yayi hajjarsa ta naira 500,000, gwamnati ta riga ta biya masa kuɗin motar da zai je kai kayan nan da kuɗin hotel ɗin da zai je zauna a can garin ya saida wannan kayayyakin, kuma da rumfar da zai saka wannan kayayyakin a wancan ƙasar ya saida wannan kayayyakin, kamar yadda in China gwamnatin take biya musu duk wasu responsibility nasu. Su kawai abin da suke bukata a rage zaman banza, a rage shaye-shaye, a rage rashin aikin yi a can. To mu ma ya kamata a ce gwamnati shigo cikin lamarin, ya zanto cewa duk abin da muke gudanarwa na hannu kamar yadda shi shugaban kasa ke cewa ya dakatar da su important din kayayyaki cikin wannan kasa tamu na abubuwan da ya zanto cewa muke yi, to har yanzu ba abin takaici abin bakin ciki bai dakatu ba. Kamar me in ka duba kamar yadda nake faɗa maka cewa ƴan China har yanzu ƴan China suna kawo kayayyaki, bari na kawo kayayyaki suke ba, kuma sun haɗa kai da wasu mutane ana cin hanci da rashawa game da kawo irin wannan kayayyakin. An yi doka a jihar Kano cewa a daina shigo da kayayyakin da muke yi na rini musamman daga na gargajiya ma zuwa na zamanin gaba daya. To amma an samu wasu mutane sun haɗa kansu da wasu hukumomi suna kewayewa wajen ƴan China suna karɓa abubuwa suna sawa a jiyunsu na goro, mu kuma ana barinmu da wahala. Wannan abu makin ciki ne, ya kamata gwamnati ta duba.
To in kana ganin wannan shi ne yake taimakawa kamar yake kashe muku gwiwa wajen yin aikin kenan?
Eh, wannan yana kashe mana gwiwa sannan kuma iya lalata mana gaba, kuma yana lalata mana plan ɗinmu da muka riga muka tsara ta inda za mu yi achievement ɗin wannan sana'ar tamu daga nan zuwa wasu shekaru kamar shekara 20 ran gaba. Akwai irin targetin ɗin da muke da shi akan sana'ar nan. To abun bakin ciki a yanzu koda kai wannan plan ɗin kamar yadda Bature yake tsara abubuwansa, to mu ba mu da shi. Kana farawa sai ko daga can sai a karya ka, ana fara karya ka ɗin shi kenan abu ya lalace. To abin da muke kira yanzu da gwamnati da hukumomi da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu ya zamto cewa sana'a musamman wadda take da tarihi sama da shekara 500 a ce akwai ta up to date har yanzu ana yin ta. To ya kamata gwamnati ta san cewa wannan sana'a tana da muhimmanci, kuma idan gwamnati ta rike wannan sana'a da muhimmanci ta bada kulawa a kanta, to insha Allah ina tabbatar maka daga nan zuwa 2025 insha Allah jihar Kano ma sai ta daina tunanin bari ta je ta takura ƴan kasuwa su bata haraji. Mu kanmu nan birnin Kano ma za ta iya samo wa jihar Kano haraji sama da naira biliyan 20 a shekara. na farko shine muna karɓar baki da kasashen duniya suna shigowa nan gurin wasu suka zo su rura mana sha'awar su ta yanda zasu zuba hannun jari to ma abun bakin ciki komai ya koma zamani duk abin da zaka riga kai yanzu an tsaurar abin yayi kuɗi sai a ce sai kana da CAC za a zo a harka da kai corporate society affairs to wannan corporate affairs din kuɗin da ake nema da tsare-tsaren da suke cikin ta yafi ƙarfin abin da zamu yi sai ka dau hayar lauyoyi kamar 10 ko 15 su zo su rubuta ma constitution za su zo su ba bayan kuma tun kafin a samu wanda za su zo su rubuta constitution din mu muka bada gudunmawa da aka gina makaranta da za su rubuta constitution din a Nigeria to amma abun bakin ciki mun zo mun zama kuma baya kuma muna kira a yanzu da gwamnati da yi duba ga irin kasashen da suke sha'awun ba zan manta ba a 2007 2007 akwai wani club a Ingila da iso isaka hannun jarinsa a wannan murnar kofar mata to amma abun bakin ciki a wannan lokacin wannan gwamnatin ta wannan lokacin ta kibada kulawa akan wannan
jama'a abin da ya samu kenan yanzu sai mako mai zai dan ubangiji Allah ya kai mu mu kawo ƙarshen firar yanzu a madadin Malam Haruna Baffa sakataren kungiyar masu rini ta murnar kofar mata dake Kano da wakilin murar Amurka Malam Mahmud Ibrahim Kwari ni Salu Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu ku huta lafiya
Kasuna yanda kasa mi kutinka, kasha uya kasa mi kutinka, tujika kashe suta haya meja.